أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.
صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci a yau, ina tsammanin 30 ko 1 in 30 ne ga watan Rabi'ul Awwal, in 1 ne ga watan Rabi'ul Tsani. A hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1442 a watan Turawa muna 26 ga watan 10 shekara ta 2022. Allah ya sake kaddara muna zama a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation dake a Bariki GRA cikin garin Gumel, dan ci gaba da bayani ko dai cikin tafsirin Al-Qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma nasiha cikin nasihohin da suke da dangantaka da rayuwar mu ta duniya da ta lahira. Yan uwa mata, idan ba su manta ba, a wancan satin mun ce jeren giyar muhimman nasihohi ne ga mata masu zaburarwa a rayuwa ta duniya, masu zaburarwa a rayuwa ta lahira. Wancan satin abubuwa biyu muka tattauna. Mutum ya san kanshi da kansa. Ya mutum yake sanin kansa da kansa, shi ne aka ce ya amsa ma kansa waɗansu tambayoyi. Muka ce muku, man anti, maza turidina, wa ila aina, ke ɗin wace ce, me kike da buƙata a rayuwa, kuma ina kika tunkara. Bayan gama bayanin, sai muka ce ta iyu wata taga cewa tana da gazawa, ko ta yi kuskure, ko ta samu matsala a ɗaukan waɗansu matakai ko ra'ayi ko matsaya a cikin rayuwarta. Sai muka ce hakan kar ya zame mata ƙalubale, hakan kar ya hana ta jin daɗin rayuwarta. Akwai ƙofa ta tuba, akwai ƙofa ta nadama, akwai ƙofa ta gyaran ayyuka, kuma in tsakaninmu ne da Ubangiji babu abin da baya gyaruwa. Har akwai mutumin da ya taɓa kisan mutum 99 ya ƙara da na 100, amma duk da haka Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tuban shi ta hanyar barin mala'ikun rahama su karɓi ran shi su kai mu Allah maɗaukakin sarki. Wanda muna ganin kusan a yanzu shi ne ƙololuwar laifin da muke ganin za mu iya aikatawa ko sun mu suke aikatawa. Abin da muke aikatawa ba lalle ba ne ya kai haka, don haka mu riƙawa kanmu afuwa, muna ganin cewa muna da dangantaka mai kyau, kuma Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tubanmu. Abin da za mu ƙara a yau kuma shi ne matashiyar da na yi a ƙarshen nasihata ta wancan satin, shine kowace ɗaya daga cikin mu tana da wata alfarma da Allah madaukakin sarki yayi mata. Dan haka nasihar yau shine ke din kalli kanki da kanki, yi tunani a rayuwarki wace baiwa ce Allah madaukakin sarki ya baki, me kike da akwai wanda sauran mata ba su da su, wannan abin da kike da akwai da sauran mata ba su da shi, ki sa idanki a kan shi, wannan shine makamin da Allah madaukakin sarki ya baki na yin rayuwa. Watakin in kuna ganin ba matsala, wanda suke ganin za su iya ɗaya bayan ɗaya a samu mutum uku ko hudu su gaya min me Allah madaukakin sarki ya ba su wanda bai ba ma sauran mata ba duk duniya, na buɗe kofar tambaya. A wacce ta ga dama ta ansa, wadda ta ga ba ta ansa ba ta yi shiru. Me kike tunanin Allah ya baki wanda sauran ƴan uwanki mata ba su da shi? Mumayyizat, miza, abin da yake bambance ki tsakaninki da sauran mata. Sai aka ce wannan abin sa ido a kan shi, shine makamin da Allah madaukakin sarki ya baki na rayuwa. Dukun yi shiru. Duk kuna nufi ba wacce take da wata baiwa, ba wacce take da wata alfarma? Na? Ai ba na ji. Na? E kowa da baiwar da Allah ya yi mashi. To amma dama dalilin haka ma muke lecture ai. Wannan baiwar da Allah ya yi miki wadda sauran mata ba su da ita, sai aka ce ita din ake so ki maida ya zamanto makamin ki na rayuwa a duniya, makamin ki na rayuwa a lahira, kuma da shi zaki ma Allah alfahari, ki mai godiya, kuma ki rayuwar ki akan shi. Dole ne a rayuwa kowa ya san da me Allah ya bambanta shi da sauran mutane. In ba a sani ba, to akwai kalubale. Da haka yanzu kuma da kuke gabana da matan aure, da waɗanda suke da shirin su yi aure, ko waɗanda suke shirin su aurar da ƴaƴansu, in ba su gano ba baiwar da Allah ya bambanta su da ita da sauran mutane, to akwai matsala. Watakil bara'in shiga gidan manzon Allah. Wa alaikumus salam. Na? Kin san fa da mu da duk wanda yake ji a waje ke muke saurara, sai kin yi magana da zamu ji ki. Na'am. Kamar kun zauna ne daga nesa, shi yasa in kuna magana da ni kamar bana ji. Ni ina da amplifier a gaba na ko microphone, dan haka in nayi za ku ji, ku ba lalle bane kun yi inji. So kafin mu tambaye ki din, mu koma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai mu ga cewa waɗanne irin baiwa ne ɗaiɗai kun matansa suke da shi, wanda shi ne suka aje a matsayin alfarmarsu ta rayuwa, kuma in an taɓa su wannan baiwar ba su taɓa manta ta ba ko da rana ɗaya. Mata ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya auri mata kusan goma sha wani abu, ya saki biyu a rayuwar shi, ya rasu ya bar goma sha ɗaya. Akwai wanda ya aura ba su ma tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba, wani dalili ya hana auren ya kasance. Amma kowace cikinsu tana da wata baiwa da sauran ƴan uwanta mata ba su da shi, kuma idan ta tashi
da wannan baiwar take alfahari tsakaninta da sauran mata tana ga da shi Allah madaukakin sarki ya zabe ta mu fara da matar shi ta farko nana Khadija Allah madaukakin sarki yarda da ita Allah madaukakin sarki ya kara mata rahama Allah ya kara mata matsayi da daraja wannan matar sai aka ce Allah ya yi mata kaifin hankali ya mata kaifin basira ya hore mata iya zama da miji kuma ya hore mata karamci da kyauta waɗannan abubuwan da su ta yi rayuwar da take so a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifin hankali da nutsuwar da Allah madaukakin sarki ya bata ita ce ta amfani manzon Allah a ran da aka fara mai wahayi da yaje cikin kogo mala'ika Jibril ya zo mashi bai taba sanin mala'ika ba bai taba ganin shi ba wannan yasa ya samu razani da tsoro da ya dawo gidansa na sha fada a lacoci da yawa sai yake ce musu zammiluni zammiluni kulillibeni bayan ta lullube shi ya samu nutsuwa sai yake ce mata inni khashitu ala nafsi ina jima kaina tsoro zan iya fadawa matsala wani hau zai iya bata ni a cikin rayuwa zai iya kama ni a cikin rayuwa wannan kaifin hankalin nata da basira shi ta yi amfani da shi tace kalla wallahi la yukhzika Allahu abada tace a har abada Allah madaukakin sarki ba zai taba kunyata ka ba ta gaya mai dalilan da yasa Allah ba zai kunyata shi ba yana sada zumunci yana kula da marayu yana daukan nauyi in autar annoba ta taso yana shiga cikin al'amuran al'umash ta lissafa masa kuma kyawawan halaye da shi bai kula ba ma yana da su tace da su waɗannan ne Allah ba zai kunyata ka ba da haka kaifin hankali da hangen nesa ya sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija a gurin shi aiki biyu take mishi tana masa aiki irin na mata da miji tana kuma maye masa gurbin mahaifiya da ya rasa abin da ya kamata uwa ta yi to nana Khadija tana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin shawarar da manya suke badawa irin sa yake samu a wajen nana Khadija irin kuma soyayyar da mata suke ba wa mazajensu irin ta nana Khadija take bai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mata karamci menene karamcin da Allah ya mata Allah ya hore mata dukiya ta yadda kafin ma ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fitacciyar yar kasuwa ce ta dauki manzon Allah kwangila ya dauki dukiyarta ya je yi mata kasuwanci abinda aka samu na riba ta dauki nata ta bashi nata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zamanto yana da zunzurutun amana shi wannan amana da ita manzon Allah ya bambanta da sauran mutane har ake masa laqabi da wa al-amin mai amana dan haka mizar manzon Allah a cikin mutane har makiyansa abokan fadansa sun yadda yana da amana yana da rukun amana nana ta Khadija da ta ga amana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta yi gaggawa bata ma jira ta yanke shawara ba bata ma jira an kai an kawo ba tsinkaya da take da akwai da kanta ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka aure ni ta hanyar kawarta aka gaya wa manzon Allah ya shawara da baffannin shi aka amince aka daura auren su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rashin dogon tsinkaya da take da akwai da kunya ta mata da bata bari ta masa kandagarki ba ita ce ta bata alfarmar auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kasancewarta daya daga cikin manyan mata na gidan aljanna bayan ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto dukiyarta kamar ta sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata masa ruwa bata masa kyashi bata masa ganin gari duk abin da yake da bukata ya dauka duk abin da yake so ya kashe ya kashe aka ta sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukiyar shi da haka kenan yanzu tana da kaifin tunani tana da karamci tana da hangen nesa karamci ne yasa ta barwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duke shi wannan halayen da ta hada wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ba zai taba hada mata wata a matsayin aboki ya zama ba ta rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan shekara 10 wani abu har aka zo lokacin da ya zama annabi har ya kai kusan shekara 50 sannan Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar shi ta haifa masa yaya dai har guda 6 mata 4 maza 2 Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar su gaba daya in banda da na Fatima ita ce ta rasu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata 6 alfarmar da ta samu shine da ita kadai a matsayin matar aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu yaya da suke nasa ne waɗanda suka fito daga tsatsin shi da haka wannan ƙari ne cikin alfarmar da Dana Khadija take da akwai da haka yanzu inda zan tambaye ku daga cikin alfarmar Nana Khadija ita ce ta fara bashi ƙarfin gwiwa a lokacin da sakon manzanci ya sauka gare shi duk duniya akwai da ta samu wannan alfarmar babu duk duniya akwai wata matar aure da ta taba haifawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da babu du a matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wadda dukiyarta ta amfani manzon Allah irin yadda dukiyar Nana Khadija ta samu ta amfani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu don daga cikin alfarma da Nana Khadija ta samu tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka ajina da Khadija ba dan tarihin ta ya kare ba in muka dauki daya mu dauki Nana Aisha tana ganin du matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da alfarmar da ba wacce take da akwai cikin matansa me ce ce alfarmar da ta samu ta samu alfarmar cewa ita ce wanda manzon Allah ya tabbata duk duniya ba wacce yake so irin ta an tambaye sa wace ce ka fi so kowa ka fi so duk duniya yace Nana Aisha aka ce ba a mata ba cikin maza fa yace babanta kage kenan tana da alfarma duk duniya an fi son ta tana da alfarmar bayanta an fi son mahaifin shi an fi son mahaifinta wannan idan ta tahi alfahari cikin mata za ta iya alfahari don ko ba za ta iya ba idan ta tahi za ta gode ma Allah madaukakin sarki za ta yi masa godiya ya mata ni'ima ko bai mata ba akwai ni'ima ko babu za ta masa godiya akan ana son ta za ta yi masa godiya akan ana son mahaifinta alfarma ta biyu da ta samu duka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kadai ce budurwa sauran duk zamarawa ne da haka duk idan an tahi dukan kirji za ta ce ni kadai ce budurwa ku duk zamarawa ne tana da alfarma ko ba ta da alfarma tana da baiwa ko bata da baiwa da haka idan ta tashi magana za ta ce du a matan manzon Allah ni kadai ce budurwa kuma da shi take alfahari a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana alfahari da cewa an fi son ta akan kowa kuma da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo karshe yayi jinya a ɗakin ta ya rasu a ɗakin ta a ran bakin ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsakanin habarta da kirjinta kuma tace yawuna da nasa he da suka manne a lokacin da zai bar duniya tace Abdurrahman kananta ya shigo da aswaki yana taunawa manzon Allah daga ido ya kalle shi tace kana so ne sai ya gida mata kai da ta karbo aswakin madadin ta bada lakantar miji sai ta ga in ta danka masa aswakin da yazo wani kamar ta rasa alfarma da aka yi ta karkade aswakin yawun Abdurrahman ya fice daga jiki sai ta sa nata bakin ta ƙara tauna aswakin ta tauna yayi laushi sai da zaman to iya yawunta ne a jikin aswakin sai ta meka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai take cewa wa jama'a Allahu baina riqi wa riqihi yawma mata ni ce matar da Allah ya hada yawuna da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar da zai bar duniya da haka idan muna maganar baiwa da Allah ya miki da alfarma da Allah ya miki a tsakanin mata irin wannan abubuwan zaki kalla kina da akwai ko babu nace kowace a duniya tana da akwai abin da ya rage kawai ta san tana da akwai ko ba ta idan muka dauki daya Zainab bintu jahshi duk idan nana aisha tayi wannan alfarmar ta daki kirji ita ma ta kan daki kirji tayi alfarma kuma tace inda wacce take da akwai irin baiwa da nake da akwai a cikin ku tayi magana me baiwa da Allah madaukakin sarki ya mata tace ku duka alwali aka yi magana tsakanin alwali da alwali muna nema an baka yace haka aka daura aron ku tace ni kadai sai Allah ya mun alwalanci ya kulla mun aure ku me baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma qabaya zaidun minha wataran zawwajnakaha yace lokacin da zaidun Allah ya hukunta zamantakewar shi ta kare da zainab sai yace zawwajnakaha sai muka aura maka ita zainab din ba sadaki ba shaidu ba alwalai kawai daga sama Allah yace an daura an baka wannan dan Allah ta isa alfarma ko bata isa alfarma ba to irin waɗannan alfarmomin sune ake dubawa ki duba ki ga a rayuwarki ke din wace baiwa Allah madaukakin sarki ya miki nace ba wacce take rasa baiwa a duniya kai idan na ƙara nana Aisha tana cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda uku da suka haddace alqur'ani daga farkon sa har ƙarshen shi matan manzon Allah guda 11 ba duka suka haddace alqur'ani ba nana Aisha tana cikin wanda suka haddace alqur'ani daga farkon shi zuwa ƙarshen sa nana Hafsa tana cikin wanda suka haddace alqur'ani daga farkon shi zuwa ƙarshen shi wannan ƙarin baiwa ne ko ba ƙarin baiwa bane ba Allah yayi mata alfarmar ta haddace alqur'ani da tafinsa da Allah ya saukar Hafsat yar gidan Umar dan Khattab radiyallahu anhuma ita ma tana cikin matan da Allah ya musu alfarmar haddace alqur'ani din kuma sun taba samun sabani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ya sake ta ta fita kafin ta karasa gidansu aka turo mala'ika aka ce a dawo da ita Allah bai yarda ai sakin ba to dan Allah ya isa alfarma Allah yayi biku ya dawo da ke madadin a ce mutanen unguwa ne da abokai da aminan babanki Allah da kansa ya sa baki yace a dawo da ki akwai alfarma ko babu to ke din idan kin kalli rayuwarki daidai waɗannan misalan da na bada kina da wata alfarma da kima ko babu in muka dubi cikin annabawa kowanne yana da wata miza da Allah madaukakin sarki ya bashi Allah da ya bamu kissar annabi Sulaiman alaihi salam ya gaya masa ya bashi mulkin da ba wanda zai sake irin sa a duniya Allah ya hore masa aljanu Allah ya hore masa dabbobi Allah ya hore masa tsuntsaye idan tsuntsu yana magana yana ji idan kwaro yana magana yana ji wata rana annabi Sulaiman ya fito da rindunan shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada alqur'ani labarin cikin alqur'ani tururuwa ta fito tana aiki tana tara abinci kawai sai ta hango kurar annabi Sulaiman da tawoga shi yace tace ya ayatuhan namlu ko ya ayatuhan namlu ya namlu udkhulu masakinakum ko udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin da tururuwa ta magana ta ce ku ƴan uwana tururuwa kowace ta koma gidanta kada annabi Sulaimanu da rindunansu su tattake ku alhali ba su ma san kuna nan ba annabi Sulaiman iska ta dauki wannan magana ta kai mashi kunnan shi da yaji fatabassama dahikan sai yayi murmushi yanzu duk waɗannan mutanen da muke tafiya da su ba wanda yaji abin da aka faɗa sai ni kadai sai yayi murmushi wa Allah madaukakin sarki godiya fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni yace Allah ka tirsasa ni in yi wa ni'imar ka godiya Allah madaukakin sarki ka bani dama na yi godiya ga iyayena Allah madaukakin sarki ka bani damar in yi ayyuka na kwarai idan ka karbi rayuwata ka sa ni cikin bayinka na gargari wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin wata baiwar aka ce wa tafaqqada at-tayra fa qala maliya la ara al-huda huda am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aula ya tiyanni bi sultanin mubin da ya daga kai sai ga inda ya ajje tsuntsaye tsuntsu ɗe tak baya nan kuma he da ya gane wani tsuntsu ne baya nan huda huda yace me yasa ban ga alhuda huda ba mali la ara alhuda huda me yasa baya nan am kana min alghaibin ko yana cikin waɗanda suka silale sun buya ba sa inda nake yace in kwa ya buya sai yace la u'azibannahu azaban shadida zan mai azaba mai radadi yanzu dan Allah kina zaune ki daga kai ki kalli kursiya ki ce wannan kursiyar yana miki azaba to na farko za ki kama ta ya za ta zo hannunki ya za ki samu damar yi mata azaba amma na dauke ya gabata nace la u'azibannahu azaban shadida duk inda yake kina ne da za a kamo shi aula azbahannahu ko in yanka shi aula ya tiyanni bi sultanin mubin ko ya bani kwakwaran dalili me yasa ya bar inda na ajje shi yana dawowa fa makasa ghayra ba'id ba da tsallon lokaci ba sai dawo annabi Sulaiman yana zuwa sai kawo hanzali sai yace ahabtu bima lam tuhiq bihi waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin yace annabi Sulaimanu na gano abinda kai baka gano ba kuma nazo maka da labari daga garin saba'i waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin kuma labari ne na tabbas yace duk iya mulkinka duk aljanu da kwari da tsuntsaye da Allah ya baka baka san akwai wata katuwar masarauta da ake mulki ba kuma mulki ba irin naka ba me yake faruwa a saba'in sai yace inni wajadtu mar'atan tamlikuhum na ga mace ce take mulkin gari wa utiyat min kulli shay duk wata alfarma ta duniya Allah ya bata yace walaha arshun azim yace kuma tana da karagal mulki kandame miya mai girma in ta fito fa da kujera da take zama katuwar kujera ce ta mulki yace ba wannan bace in matsalan wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillahi da ita da mutananta rana suke masujada ba Allah madaukakin sarki ba wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum ko shedan ya kawata musu ayyukan da suke aikatawa wannan magana ta huda huda ita ce ta tsairatar da hiyanka a wajen annabi Sulaimanu kuma ita ce ta kawo sillar musuluntar mutanen saba'i bacin musayar wasiqu da aka yi suka musulunta wata ruwa akan ce har annabi Sulaimanu ya auri Bilqis a dalilin labarin tsuntsu da yazo da shi to inda baya jin labarin tsuntsu inda baya iya ganewa idan ya ajje tsuntsu a guri kaza nan ne gurin shi wannan mizar inda bai san yana da akwai ba da mutanen wannan su musulunta a hannunsa da ba za a samu wannan alkhairi din ba kenan a rayuwa annabawan Allah Allah ya musu daidaikun baiwa Allah ya musu daidaikun ni'ima idan ka dauki annabi Musa alaihi salam yana cikin annabawan da Allah madaukakin sarki yayi magana da su a duniya suka ji yaji walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilay wani gurin yace wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi zance da annabi Musa zance irin wanda ake yi a fahimta kuma Allah yace lokacin da yazo miqatin ubangiji yayi magana da shi yasa bahaushe in ya tashi sai yace masa Musa kalimu wanda Allah madaukakin sarki yayi zance da shi so wannan baiwar baiwa ce ta sa tsakanin annabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yayi mi'raji da shi ya mai da shi annabin ƙarshe ya bahi damar cin ganima da shi da al'ummarsa duk inda muka samu sallah manzon Allah ya ce muyi waju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura aka ce doron ƙasa ko ina muyi tsarki ko ina masallaci ne Allah madaukakin sarki ya isra'i da shi yayi mi'raji da shi suka tattauna da Allah madaukakin sarki annabi ya ta annabi Musa tattauna da shi a duniya shi Allah ya tattauna da shi a saman duniya ya daga cikin alfarma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da wata alfarma guda ɗaya da a ranar alkiyama shi kadai Allah zai fara yin magana da shi kuma shi zai fara bashi ceto a shafa'atul uzma idan an taru a filin alkiyama za a nemi cewa ayi Allah ya je yayi ceto ayi hisabi kowa ya san matsayin sa a je wajen annabi Adam ya ce ba zai iya ba annabi Ibrahim ba zai iya ba annabi Musa ba zai iya ba annabi Isa ba zai iya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ce ana laha ana laha wannan baiwa ce da Allah madaukakin sarki ya sa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan ya bambanta da sauran annabawa da Allah madaukakin sarki a duniya to ke din idan mun dawo kanki kalli rayuwarki tun daga kankantarki har zuwa yanzu dan Allah wace baiwa kika san kina da akwai wanda duk mutanen garin nan ba su da ita ke kadai kika san kina da akwai kin yi tunani kafin yanzu ko baki ba yasa ba manta ba na bada misalai ne wata kil in haska muku amsoshin da nake da bukata ko wace ce tayi wannan tunanin kuma kowace tana da akwai an rubuta an bani na'am ai dogon rubutu ne to ɗaya daga ta rubuto daga cikin baiwar da Allah madaukakin sarki ya bata kawai kallon takardar nan inda ido na kai nan ne na dauko misalai dan mu table lokacin mu ita Allah ya hore mata iya mu'amala duk inda taje takan yi saurin sabo da mutane takan karbi mutane mutane su karbe ta Allah madaukakin Allah madaukakin sarki kenan yayi dalla mai yarinya nan ta rike in ba ta rike ta ba ta dauke su fita mana a Allah madaukakin sarki yayi mata baiwar iya mu'amalantar mutane kuma mu'amala baiwa ce da alfarma da Allah madaukakin sarki ya baka idan Allah ya hore maka iya mu'amala malamai suka ce an hore maka duk abin da kake da bukata a duniya haka ne ko ba haka bane ba na na idan Allah ya hore maka iya mu'amala to Allah madaukakin sarki ya hore maka arzikin da kake nema a duniya zamantakewarka da miji ya kamata ta yi kyau da kishiyoyi ya kamata ta yi kyau da makwabta ya kamata ta yi kyau da mutanen unguwa ya kamata su yi kyau da mutanen gari ya kamata ta yi kyau duk wanda waɗannan mutanen ya zamanto mu'amalarsa tana da kyau kamar ya samu wani babban rukuni na jin daɗin rayuwar duniya ya samu wani babban rukuni na jin daɗi a rayuwarsa lahira saboda an ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani banda wannan wace ce wadda take da ta baiwa da ta san Allah madaukakin sarki ya yi mata wannan baiwar ita zaki kalla cewa Allah godiya akan ta kuma ki gina rayuwarki akan ta yanzu idan Allah ya hore miki mu'amala kina mu'amalantar kowa da Allah inda tarkiyin dan waken sayarwa idan waɗannan mutanen da kike mu'amala da su da gaske ne sun karbe ki za su tsallake ki su tafi wani guri su sayi dan wake eh aina za su tsaya a wurinki saboda dama abokiyar mu'amalarki ce suna da aminci da ke kenan Allah hore miki kofa da zaki samu sana'a kuma ki samu masu sayan sana'arki kuma Allah ya sa miki albarka a cikinta sai ki yi amfani da wannan damar kuma yi amfani da wannan damar ki nemi lahira kuma yi wa Allah madaukakin sarki godiya Allah da ka sa mun karbuwa a wajen mutane Allah ina godiya a gare ka Allah ka kara min wannan ni'ima din ina wani misali bara ta din tambaye ku wace ce ta san cewa duk garin nan ta fi kowa karatun alkur'ani akwai ta anan ko babu wace ce ta yadda dan garin anan gurin duk garin nan ta fi kowa sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace ce anan ta yadda duk nan ta fi kowa iya mu'amala a garin nan wace ce ta yadda dinnan dugarin nan tafi kowace kyau tafi kowace kyan nasaba tafi kowace kyan addini tafi kowace kyan kwakwalwa wace ce take iya kallon ni'imominta ta waɗannan kofofin da na faɗa alal aqalla ko a garinku ko a unguwarku ko a layinku ko a cikin gidanku ko a ɗakinku wannan baiwa ce da ya kamata ki fara kalla kina da akwai ko baki
idan kina gidan miji me yasa mijinki ya aure ki me ya kalla da kike da akwai sauran mata ba su da shi ko wace ba a aure ta ba sai da wani dalili da yasa kuma ba a ga wannan dalilin a jikin kowa ba sai a gurin ta wata kilmin san da haka ko mu san da haka ba haka ne ko ba haka bane na'am haka ne har a fina-finan Hausa akan iya aure ne dan wata baiwa da take da akwai da sauran matan ba su da shi wace ta taba ga wani da cikin dari din na anan gurin akwai da taba ganin da cikin dari din me kika dauka a ciki a ya kince kuma ta tana baki ansa da cikin dari din dan sarki ne yake so ya yi aure matan garin kowace tana son shi amma yana da wani abu da ba wacce ta isa ta sani a garin da duk garin ba wanda ya san sunan shi aka ce a zo dan sarki zai zabi mata kowace sai ta kalla ita wata baiwa Allah madaukakin sarki ya mata a garin sai ta kalla duk garin ta fi kowa tsawo misali sai ta kalla duk garin ta fi kowa kyau sai ta kalla duk garin ta fi kowace iya sa kaya ɗaya ta kalla ta fi kowa fari a garin ɗaya ta kalla ta fi kowa kaza kowace abin da yake take da akwai ta ɗauko sai aka samu wata kazama wadda ba a san ta a gidansu wata kilbora ce kai da kowa ya tafi ita da kare ta taho kwata-kwata da kayanta kazamai sai ta ci karo da wani aljani akan hanya shi kuma ya tsare ka hanya dole za ta wuce ce ta ɗora masa ice ta ce ya zan ta je wajen ɗan sarki ta tsaya ta ɗora masa ice ba za ta iya ba da ƙarshe wani yarinya ta ɗora masa ita ina za ki je ta ce gurin ɗan sarki ta karar auren ɗan sarki ita kin san sunan shi ta ce a'a sai ya raɗa mata to sunan shi sai ta wuce waɗannan duk sun zo da baiwar da suke tsammani Allah ya musu amma ba ita ake nema a gurin ba wacce ce baiwar da suke nema irin abin da aka yi ma annabi Adam tsakaninsa da shi da mala'iku wa allama Adam al-asma'a kullaha thumma arabuhum على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إذا ما سونا أكا تنبايا قوة سيبا تساني با وانن بيوار دا الله يمتا تساني سونا إتتي تباتا ددع واسم كوي كويوني زي يفعلوا أظاهر دا هكا دو تبايوا دا الله يمتي كومي كان كانتا جي أقولان دا ذات يمتي أمباني أقولان دا ذات يمتي تاثيري أتكي الرأيوة دا هكا إن كنا دا القرآن كسانيا دا أمباني إن كنا دا حديث ki san yana da amfani in kina da mu'amala ki san tana da amfani in kina da tsawo ki san yana da amfani in kina da gatarta ki san tana da amfani haka ne ko ba haka bane ba gatarta tana da amfani idan Allah ya kaddara ka tifar ki ta yanke a biyu in gajera ce yake juya ta a tsaye ta a yake yayi amfani ko bai yayi amfani ko bai ba babu abin da Allah ya wanda bai da amfani sannan sai wani tunani da zaki na gadarta ko in kina da tsawo Allah ya miki amfani idan mijin ke dora dan mukulli akan rufa ke ma yake dora hannu da ku saboda yana da tsawo kina da tsawo idan Allah ya yi gajera idan ɗakin ku ya sauka ya zama dan gajere ki in kika zo da gudu zaki ehiga ita ko doguwa za ta ehiga ta fado kowace a rayuwa abinda Allah ya yi miki wannan abin ake so ki sa ido a kan shi ki ma Allah godiya ki gina rayuwa a kan shi da shi Allah yake nufin zaki samu duniya da shi Allah yake nufin zaki samu lahira wataƙil wannan yana daga cikin guraren da ƴan uwa mata da maza ba sa tunani a kan shi ɗaiɗai kun baiwa da Allah ya mana muna ganin ba baiwa ba ce ɗaiɗai kun alfarma da Allah ya mana wallahi muna ganin ba alfarma ba ce ba kamar wata da ta fara magana idan kina zaune a gidan mijinki shekara 20 ba ku taɓa faɗa da mijinki ba ko ba ki gane ba wannan baiwa ce ko ba baiwa ba ce ba ba ki gane ba wannan alfarma ce ko ba alfarma ba ce ba wannan iya zamantakewar da kika yi watan wata rana idan kika buɗe makarantar koyar da aure za ki samu ɗalibai ko ba za ki samu ba haka ake a wasu gurare da aka ci gaba matar da ta yi shekara 30 suna zaune lafiya da mijinta wallahi ilimi ne idan Allah ya yi mijinta rasuwa ko shekaru suka tura sai take so ta samu kofar shigar kuɗi sai ta ce ta bude gidan koyar da zamantakewar aure sai ta buga fon idan za aurar da yarinya hai azu ina so na aurar da yarinya ta nan da wata nawa nan da wata shida to bari sai ya rage wata uku sai ki kawo ta sai aka kawo ta wata uku a wannan wata ukun anan ake horar da ita abin da ake zama da shi a gidan miji wai kun san me ake kuma tun daga yadda ake kwanciya har yadda ake tashi kwantawa bacci da yadda ake tashi daga bacci da yadda ake fara yi da girki da kunshi da kitso da kaza da magana da shara ko menene sai an koya miki kuma da gangan za ta yi irin abin da maza suke yi su ga baki ba maki sai sun gama shara sai ta daka miki tsawa kaza ma baki ya shara ba me wannan sai kiga jikinki yayi sakwaroro yanzu duk in tahi tun da sassafe in gama yaran gidan nan in wata ta yi ta wurgar da tsuntsiyar ni bai wace ni za ka wa rahin mutunci in kika idan ta miki ta harzuka ki sai ta ga matakin da za ki ɗauka wannan matakin irinsa ake ɗauka ko ba irinsa ake ɗauka ba wannan shine training din da za ta bada na wata uku ko mutanen gari tun da sun yadda ta yi hekara 30 a gidan miji sun yadda idan sun ba su ƴaƴa ta yi musu tarbiyyar zama a gidan miji za ta iya yanzu akwai wacce ta gane ita wannan abin da Allah ya mata baiwa ce ko ba baiwa bace ba dan Allah akwai da ta san haka idan Allah ya hore miki iya kitso in kika zana za a ga kamar computer ce ta yi kin taba gane ya ce wannan baiwa ce kin taba tunani cewa wata rana zaki ga duk mutanen unguwar sun taru a gidanki suna layi suna jira a yi kitso kin mai da wannan zaman da aka yi madadin a mai da hi gidan kitso kin mai da hi gidan da'awa kina kitso kina wa mutane wa'azi akan shirka kina kitso kina koya musu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina kitso kina ji wasu basu wa'azi akan taqwa kina kitso kina gyara musu sallah kina kitso kina samun kuɗi kina samun mu'amala kuma kina cikin masu aiki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah hore miki iya zanan kunshi da fulawa kin fi kowa a garin kin taba gane cewa wannan baiwa ce da alfarma da Allah madaukakin sarki ya baki abu na ƙarshe bambancin namiji da mace namiji koya yake da baiwa yana kokarin ya nuna mace ba ta iya nuna baiwata sai ta kai 100% take iya magana akan ta shine abin da yake ba wa mata matsala kuma shine dalilin da yasa na zaba wannan gabar mu tattauna ta lissafi ne akai a duniya akai kididdiga aka ce inda mace za ta yi aiki sai aka buga a takarda ana neman ma'aikata masu kaza masu kaza masu kaza sai aka ce an gano maza daga sun ga suna da 60% na requirement suna rubuta application amma mata ba sa iya yi sai sun ga suna da 100% abinda ake nema sannan suke iya rubutawa da na kallo wannan sai nayi tunani galibin matan da ake karantar da su a Islamiya sun fi waɗansu malaman Islamiya sanin addini da fahimtar abinda ake karantarwa idan tun tana karama take zuwa Islamiya har ta girma tana budurwa tana zuwa ta zama matar aure tana zuwa ta tsufa tana zuwa wai dan Allah da yaha zata daina zuwa Islamiya da yaha zata koya ita mace har abada tana ji a ranta sai ta zama 100% ta yadda ta iya amma yaro da ya je Islamiya yau gobe GB shekara uku hudu ya samu izu ahirin hadisai guda 30 ya karanta ishmawi ya karanta iziya ya karanta ahalari sai ya sai hula ya sai asuwaki shi ma zama malamin Islamiya amma mace ba za ta iya ba yana daga cikin abin da ya bamu matsaloli da koma baya galibin matan ya kamata su zamanto malamai ne amma kullun abu su iya ba kullun a koya musu suke to da yaushe zamu ci gaba da yaushe zamu gane baiwar mu baiwa ce da na Aisha da muka bada labarin ta a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa sai da manzon Allah ya mutu ba ta fara magana a cikin addini amma yanzu dan Allah matan malamai nawa ne suka zama malamai nawa ne suke iya magana akan addini menene matsalar suna ji a jikinsu su din ba wasu bane saboda suna kallon mazajensu ko suna kallon malamansu ko suna kallon waɗanda ake cewa malam wane da malam wane ayya bai wanda Allah ya miki fara yin magana akan ta idan mata suka zo da wasu matsaloli da suka shafi rikici na mata
na haila na jinin haihuwa rikicewar al'ada wani lokacin manzo Allah sai ya tura su wajen nana Aisha sai ya ce ƴan uwanku ne mata je ki ƙara musu bayani dan Allah yanzu mata nawa ne suka karanta babin jinin haila da istihaba da biki da rikicin sa suka yadda wannan karatun za a tambaye su za su yi jawabi suka amsa wa kansu da yawa ba su yi ba kuma wallahi da yawa inda sun sa rai za su iya kuma za su shi ne dalilin taba wannan bangare din dan mu yadda a daidai kun mu muna da baiwa kuma wannan baiwa sai mun yi amfani da ita sannan take iya amfanar mu wallahi iya baiwar da Allah ya miki inda zaki zauna ki ce a kawo miki yara a kawo miki mata ki karantar zaki ga ashe abin da kika sani a cikin addini ba kadan bane daga lokacin da kika fara bada su daga lokacin kwakwalwarki ta fara motsawa ta fara rike su ba sa mantawa innaka lifuskocinku da yawa na san tun shekaru 10 baya wallahi akwai bawai da Allah madaukakin sarki ya musu tun karatun mun azumi idan nayi tambaya wata in ta ansa zanga tun anuru huda mun hadu da ita tun tana karamar yarinya kafin auren fari wata in ta ansa zan san cewa mun hadu da ita tun shekara kaza kuma tun a wannan lokacin tana da baiwa wasu har yanzu suna da baiwa amma matsalolin su ba su yadda suna da wannan baiwar ba ba za su iya amfani da ita su amfani kansu su amfanar su yi ayyuka da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ballighu anni walau aya wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-dini walyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun wadannan ayoyi ne da suke zabarar da mu maza da mata mu fahimci addini mu karantar da addini mu isar da shi zuwa ga mutane kuma mukan dauka ilimin addini da karantar da shi aiki ne na maza aiki ne na maza da mata ka ina ji jami'a ta farko da aka fara yin ta a duniya mace ce ta gina ta kuma har yanzu tana daga cikin ranking na best universities na duniya ko mace ce ta gina ta ta bada gudunmawa wajen karatu kuma ta dauki malamai ta dauki dawainiya da su me yasa mu muke kwanciya da sirri muke ganin baiwar da Allah madaukakin sarki ya muna ba baiwa bace ba abinda zan rufe like da wannan ita ce gaba da ta nasihar baiwar da kike da akwai ba wani ba zai gaya miki kefe zaki gaya wa kanki da kanki kina da wannan baiwar karki jira duniya ta gaya miki idan kina zaune sai duniya ta zo ta ce miki malama kin zama malama yanzu fara karantarwa wannan ranar ba za ta zo ba malama kina da baiwa kaza i kaza in kina duniya ta gaya miki ba za ta gaya miki ba ke din kete zaki gaya wa kanki ina da baiwa kuma ki tabbatar wa duniya kina da wannan baiwar kar ki jira duniya ta gaya miki duniya ba ta fada duniya kawai tana muna sheda ne a bayan mun mutu idan mun mutu kuma aka yi sheda menene amfanin shi yanzu da yawa a cikin ku kun san ƴan uwanku suna da amana amma dan Allah kun taba zama ki ce kai malama ki wa Allah godiya ki fa kina da amana duk gari na ba wata ta kai ki amana dan Allah kuna wa junanku haka idan mai kudi ce kun taba zama ku ce mata kai gaskiya malama ki wa Allah godiya duk gari na fa matan nan kin fi mu kudi mace ba ta fada in kyau gare ta za su iya gaya mata za ku iya gaya mata sai a fa duk amu din nan da kike kallo kin fi mu kyau za ku iya fada ba za ku iya fada ba idan nasaba Allah ya bata za ku iya gaya mata cewa duk garin nan ta fi ku kyan nasaba ba za ku faɗa ba don haka duniya ba ta wa ɗan adam shaida sai a ran da ya kwanta ya mutu idan ya kwanta ya mutu kuma amfanin da zai bada babu don haka ke ce za ki gano ki san baiwar da Allah ya miki ki yadda kina da akwai ki tabbatar wa duniya kina da akwai kuma ki yi aiki da ita wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith abin da muka faɗa zamanto daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ya nuna mana mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin na'am an rubuto tambaya game da malamin karanta ya karanta min bayani shine idan mace ta shafa turare ta je masallaci sallata ba za ta karɓu ba sai ta yi wankan tsarki irin na najasa Allah ya ba da ikon amsawa ina ji tambaya take kenan ko in mace ta sa turare ta zo masallaci an ce sallata ba ta karɓuwa har sai ta yi wanka irin na tsarki sannan sallah za ta karɓu wallahi ban san maganar ayar da kika rubuto ba. Abin da yake na sani shine idan mace ta sa turare dan aji kanshin sa idan ta wuce kuma kanshin sa zai tashi wanda ta wuce yaji to wannan matar manzon Allah ya ce a mata shaida cewa ita fasika ce cikin fasikan mata. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idza massatil mar'atu tiba liyajidu min rihiha idan mace ta shafa turare fa marat ala qaumin ta wuce wadansu al'umma liyajidu rihaha su ji kanshin wannan turaren sai manzon Allah ya ce fa hiya zaniya aw fa hiya fasika ko dai mazinaci ya ce ko fasika ce dan haka baya dacewa mace ta sa turare wanda idan ta wuce za a ji kanshin turaren ya tashi amma ba laifi ta shafa abinda zai hana jikinta yayi karni ya hana wari ya fito amma ba za a ji kanshin abinda yake cikin jikinta ba kuma ba zai zama to fituna ga maza idan an wuce ba wannan babu laifi yayi daidai amma in dai kanshin sa zai tashi namiji ya shaka a lokacin da take wuciya to wannan ta zama fitinanniyar mata da manzon Allah ya ce a mata shida da fasikanci Allah ya tsare mu na'am akwai da ta kuma rubuto ita kuma neman addu'a ɗan wa ƴar uwar su aiki ina ji irin na operation kenan Allah madaukakin sarki ya bata lafiya dukkanin ƴan uwa musulmi da ba su da lafiya ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya waɗanda suke kuma ƴan uwa da suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljanna ta zama makoma gare su mu din da muke raye muke cikin wannan masallaci da mu da mahaifanmu Allah ya muna albarka cikin rayuwar mu Allah ya raya mu da imani ya karbi rayuwar mu akan musulunci Allah ya sa dukkanin mu makwabta ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jannatul firdausi Allah ya muna wafaka da jin magana mai dadi da aiki da ita da karbar aiki idan mun aikata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.